الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ان هو مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta asabar wanda yau 13 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace da 23 ga watan 3 miladiya 2004 muna cikin suratul qital sura ta 47 jerin surori daga al-baqara. Wannan aya da aka karanta ta 20 mun soma bayani akan tajiya lokaci mana halinsa. Mun yi bayani cewa malaman tafsiri sun ƙara wa juna sani cewa menene sababin yadda masu imani suka nemi a sauke sura. Mun faɗa jiya cewa wasu suna bege da fatan a sauke wata sabuwar sura domin su samu ƙarin ilimi akan wanda suke da shi, su samu sabon umarni na wata ibada wacce ba sa yi a da, domin su ci gaba da samun ladaddaki da kuma karanta ita wannan sura ko wannan aya, domin karatun Alkur'ani ibada ne. Wannan shine sababin da suke cewa laula nuzilat sura. Wasu kuma malamai suka ce dalilin tambayar saboda sahabban da ya zamo suna da kwadayi da kuma kaunar su ga cewa sun yi jihadi wa Allah saboda ya kubuce musu a wani karo ƴan uwansu ne suka yi, ko kuma saboda ladar da take a cikin jihadi fi sabilillah ba su ki a ce ko da yaushe ana yin umarni da aiwatar da shi ba. Wasu kuma malamai suna ganin cewa wannan tambayar hadaka ce da masu imani na kwarai da kuma munafukai duk suka hadu a daidai lokacin suka yi fatan inama a saukar da wata sabuwar sura, wanda su munafukai ba su yi aune cewa a iya saukar da wata sura wacce za a iya umarni da yaki ba. Wannan yayi kama da fadin Allah subhanahu wataala, alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zaka falamma kutiba alayhimu al-qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alayna al-qitala lawla akhartana ila ajalin qarib wal mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin ya zuba kai sani dangane da wa'insu da ake cewa ku kame hannuwanku ku zauna وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصيد الصلاة وبعد الزكاة ما أنا ألوك تنبع أمس أمرنيتي وصياكي با أما دعك فرلا تامسو سيغا وصدق تكنسو سنة جنس أولم متاني كمر إلنس أولم دعكي وعلا كي سما في جنس أولم متاني سمدس أولم ألا حصل سوى يوم بنجيزي ميسا كفرلا تامنا ياكي me yasa baka daga mana kafa bai zuwa wani lokaci sananne Allah ce fada musu cewa rayuwar duniya takaitacciya ce yar kadan ce ita lahira ita ce mafificiya mafi alkhairi ga dukkan wanda ji tsoron Allah subhanahu wataala kuma mutane ba a rage musu komai ko da dan zaran da bino dangane da ayyukan su na lada a cikin suratul tauba Allah yana cewa wa idza unzilat suratuna naminu billahi wajahidu ma'a rasulihi istadhanaka ulul tawli minhum wa qalu dharna lakum ma'al qa'idin radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan aka saukar da wata sura cewa ku yi imani da Allah kuma ku yi imani wato ku yi jihadi tare da manzansa ista'zanaka ulul qawli minhum sai ma abota wadata a cikin su wanda suka tara abun duniya sai su dinga neman izini suna cewa zarna lakum ma'al qa'idin mu dai ya mai aikin Allah a daga mana kafa a ba mu uzuri muna so mu zauna gida tare da mazauna gida mata da yara saboda haka don kada su je ya zama an kashe su akan abin da basu gamsu da shi ba basu yi imani da shi ba Allah yake cewa radu bi an yakunu ma'al khawalif su sun gamsu zauna tare da tsofaffi da mata da yara wa tubi'a ala qulubihim kuma Allah ya rufe zakatansu sharrin da yake ciki baya fita sannan alkhairi ba zai samu damar shiga ba Allah kiyashe mu Allah yake cewa ba za su iya fahimtar komai na addini ba to wasu suka ce wannan shine manufar abin da ita wannan aya take nunawa to kuma dai menene ko ra'ayin farko ko na biyu ko na uku to dai Allah sai yake cewa fa idza unzilat suratun idan aka saukar da wata sura muhkamatun wacce take mabayyaniyar ma'ana wacce take dauke da hukunci da ya shafi yake shine wa dhukira fi hal qitalu kuma aka ambaci sha'anin yaki a cikin ta ra'aita alladhina fi qulubihim maradun zaka ga wanda a cikin su akwai cutar wato munafinci a cikin zukatan su yanzuruna ilayka suna duba zuwa gare ka nazara almaghashi alayhi min almaut irin yadda ka san duban wanda yake dab da fitar rai manzo alayhi salatu wassalamu yana cewa idza qubida ar-ruhu tabi'ahu al-basar idan aka karbi rai to gani sai ya bi shi da yawa zaka ga cewa in ran dan adam ya fita sai idanuwa ya zama sun kakkafe a yanzu in aka tambaye ka ko aka tambaye ni rai ya kalarsa take fari ne baki ne wani abu ne mai tsawo wani abu ne mai fadi luliyayye ne ya yake ba wanda ya sani amma dai yana tare da mu to zan ganshi zaka ganshi zamu ganshi ran da ba za mu iya fada wa kowa yadda yake ba shine ran da zai fice a jikin dan adam to ran nan ne zaka ganshi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan rai ya fice to sai gani ya bi shi yi ta kallansa to zaka cewa ido ya kakkafe wani lokaci sai an shafa ruwa ido ma yake iya rufewa to shine anan Allah sai yake kwatanta kafirai saboda tsananin tsoro da shiga firgici zaka ga idanuwan su ko kyamtawa ba sa iya yi idanuwan su duk sun kakkafe domin yanzu ga wani tashin hankali ya zo musu wahayi ya sauka daga Allah an ce ayi jihadi in ba su fita ba an san ko su suwa ne ne in kuma suka fita komai zai iya faruwa to saboda haka gaba sai yaki baya da bisa sunan sa inda za su sa kansu to shine Allah yake kwatanta irin wannan wato Allah subhanahu wataala sai ya so yake barin mutum a cikin riga a cikin sutura in Allah ya so sai ya ban kado mutum shi yasa Allah yake cewa wato za mu baka labari na munafukai fala ta'rifannahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl za mu sanar da kai yadda zaka ga alamomin su qur'ani baya kama suna sai dai alama kuma zaka gane su a cikin katobarar zance kamar yadda na faɗa mana babu sura da ta ban kado munafukai irin suratul tauba ta sako su a gaba wa minhum kaza hasali na Umar yake cewa ban yi zaton za a rage kowa ba saboda ko dai aiki ko magana larabawa suna cewa al insanu mahbubun tata lisanihi fa idza takallama zahar shi dan adam alullube yake a boye yake karkashin harshen sa da yayi magana to sai harshe ban kado shi sai a gane cewa me yake nufi wai ana cewa akwai wanda kullun yana wucewa akan godiyarsa ko wani abu to wani lokaci zai wuce babu ita sai wani tambaye shi wai da Allah ina godiyar nan taka to sai ce tana gida abin da ya masa yawa sai ke ta wani wani kullun sai dinga tambaye da ya ga bai gani akan godiya ba sai ce ina take sai wani ya ce to idan ya sake tambayar ka ina take ka ce mashi tayi yanda kake so to shikenan wata ran yana zuwa zai wuce ba godiya yace wani ina godiyar nan taka yace ai tayi yanda kake so yace ta mutu to kaga yanzu anan wani abu ne a cikin rai da san da yake ta tambaya san godiya bai san wani fassara to amma sai yace tayi yanda kake so to ashe shi abin da yake so a ce ta mutu to so da dama wani lokaci harshe shine yake ban kado dan adam ya fadi manufarsa ya fadi wato ainihin halayensa to saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala anan sai ya nuna irin sifar su ma'ana kenan a cikin sahabbai ma za su bambanta da an saukar da ayatai maganar jihadi to za a ga mu'minan kwarai a cikin walwala a cikin nishadi a cikin kwanciyar hankali su kuma hankalin su idan yayi dubu ya tashi ransu idan yayi dubu ya baci to shine Allah subhanahu wataala sai yake cewa wato ainihin kai ka ce irin idanuwa ko ganin wanda ya zama yana dab da fitar rai yana magagin mutuwa sai Allah ya ce fa aula lahum fa'atun wa qaulun ma'ruf wannan fa aula lahum malamai sun yi masa fassarori amma fassara biyu ce tafi shahara ko dai a ce fa aula lahum abinda yafi a gare su shine ta'atun ya zamo sun yi biyayya wa qaulun ma'ruf kuma ya zamo sun faɗi maganar da shari'a ta sani to akan wannan fassara ayar da take biye da wannan aya tana da alaka da ita kun ga fa aula lahum aya ta cika fa'atun farkon wata aya ce wacce take binta to kun mun sani da ma'ayoyin alqur'ani zaka ga cewa wani lokaci suna da alaka da juna gashi dai aya ta kare amma ma'anarta ba za ta cika ba sai ka hada da wacce ta biyo ta fawailul lil musallin kaga aya ce to amma magana ba za ta cika ba sai ka kara da alladhina hum an salatihim sahun dan aka ta kawai aka sai fawailul lil musallina ba ta biyo to ai kaga shikenan kowa sai daina sallah to amma sai aka fadi su irin waɗanda wannan abin ya tabbata a kansu su ne wanda suke marabka na daga barin salloli ba wanda ya yi rabkanuwa a cikin sallah ake nufi ba marabka na daga bari marabka ni daga barin sallah daban wanda ya yi rabkanuwa a cikin sallah daban wanda ya yi rabkanuwa ya zama ya samu wahami ko ya ƙara ko ya rage marabka ni shi ko wanda zai yi watsi da sai lokacin da ya ga dama to na biyun ake nufi ba na farkon ba almuhim wasu malamai suka ce a nan ana nuna wa munafukai maimakon ku dinga nuna tashin hankali da damuwa da bacin rai ba shine abin da ya kamata ba fa aulanahum abinda ya dace da su abinda ya kamata su yi shine qa'atun su yi wa Allah biyayya ga dukkan umarnin da yayi su yi biyayya ga manzo alaihi salatu wassalam akan dukkan abin da ya umarni sannan wa qaulun ma'ruf kuma su faɗi magana wacce shari'a ta sani magana ta hankali magana ta sanin ya kamata ba su je su dinga barin baki ba wannan ba shine abin da ya kamata ba domin wasu suna cewa shure-shure baya hana mutuwa in Allah ya kare kwanan mutum duk dabararsa ba zai tsallake wannan wurin ba ba zai tsallake wannan wurin da Allah ya rubuto masa cewa ainihin Allah zai dauki ransa ba to me yafi kamata mutum ya sallama ya miƙa ma Allah subhanahu wataala wuyansa ga baki daya wannan shine ma'ana ta farko wacce waɗansu daga cikin ko mafiyan malamai sun tafi akan ta wasu suka ce a'a wannan fa aula asalin kalman alwaynu fa aula lahum ma'ana ana nuna cewa wato ga azaba nan dab da ku ga musiba nan dab da ku hunaka da'iyatun talikum wa tatba'ukum musiba ce ga ta nan dab da ku kuma tana biye da ku ma'ana idan tsoro kuke kada ku je ku mutu a fagen fama to ba hutawa kuka yi ba Allah zai iya jarraba ku da abin da yafi musibar da kuke tsoro a fagen fama man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbabu wal maut wahid wanda ma bai mutu da kaifin kan sakali ba to zai mutu da wani abun wanda ba kaifin kan sakali ba su sabubba masu yawa ne amma dai mutuwar guda ɗaya ce kowa da akwai abin da Allah ya rubuta shine hanyar tafiyar salahira to saboda haka kenan idan hutu kuke so ku samu in ba ku je jihadi ba kwanciyar hankali kuke so ku samu in ba ku je jihadi ba to ba za ta samu ba ba za ku huta ba ba za ku samu kwanciyar hankali ba hutu da kwanciyar hankali yana cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala kenan a wannan fassara ta biyu yayi kama da fadin Allah subhanahu wa ta'ala aula laka fa aula thumma aula laka fa aula domin aula laka bane gashin nan dab da kai fa aula gashin nan fa ya kusa cin maka thumma aula laka sannan ka sani ga bala'i dan dab da kai fa aula ya kusa isowa to wasu suka ce wannan shine ma'anan ayar to akan haka sai mu ce fa aula lahum magana ta cika ita qa'atun wa qaulun ma'ruf sabuwar magana ce to sai ya zamo cewa zaka ga alamomin su na tashin hankali da damuwa idanuwa sun zazzago ta hausawa ido ya rena fata to fa aula lahum musiba tana nan dab da su ba za su iya kubuce mata ba kenan sai zama fa aula mubtada ne lahum shine khabar dinsa a bisa wannan din a ma'ana ta farko fa aula mubtada ne lahum muta'alliqun bil khabar qa'atun anan kuma shine khabar to idan muka ce fa aula lahum musiba ta tabbata gare su halaka ta tabbata to shi wannan qa'atun wa qaulun ma'ruf zaka yi mai takdiri ɗayan biyu ko dai ka ce qa'atukum ko kuma amrukum qa'atu wa qaulun ma'ruf ma'ana sai ka kaddara amrukum yadda lamarinku ya kamata ya kasance shine da'a da kuma ainihin kyakkyawan magana ko kuma ya zamo ta'atun wa qaulun ma'ruf khabar ne muqaddam sai ya zamo ta'atun wa qaulun ma'ruf amsalu lakum ku yi biyayya ga Allah ku sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala ku yadda da dukkan umarnin da ya faɗa to wannan shine abin da yafi dacewa da ku wannan kuma shine ainihin kwanciyar hankali a gare ku anan a cikin tafsiri yake cewa thumma shara'a ta'ala sannan Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba fi bayani mashru'iyyatil qital a cikin bayanin shar'an ta jihadi fi sabilillah wa ikhrajil munafiqin da kuma bankado munafikai bi aqwalihim wa amalihim tumayyizuhum ta hanyar maganganunsu da ayyukansu wanda za su bambance su anil mukhlisina dangane da masu yi dan Allah idan la yumkinul qitalu mai tafsiri yace domin yaki ba sai taba yuwa ba illa bi ittihadil kalima sai kalmar musulmi ta dunkule ta zamo abu daya wala tattahidul kalima ita kuma kalma ba za ta dunkule ta zamo abu daya ba illa bi ittihadil qulub sai zukata sun hadu fil ikhlas a wajen yi dan Allah faqala sai Allah yace wa yaqulu alladhina amanu talaban lil jihad masu imani suna fada domin neman jihadi su ce laula ai halla mai yi hana nuzilat sura a saukar da wata sura fiha zikrul jihad wanda akwai ambaton jihadi a cikin ta fa idza unzilat sura to idan aka saukar da wata sura muhkama wacce take dauke da hukunci kuma mabayyaniyar ma'ana ai lam yunsakh minha shay wacce ba a soke komai a cikin ta ba wa zikra fiha alqital kuma aka ambaci sha'anin yaki a cikin ta ay talabuhu aka ambaci neman ayyaki ra'aita alladhina fi qulubihim marad zaka ga wanda akwai cuta a cikin zukatansu ai shakkun wato akwai tababa da shakku wa humul munafiqun sune munafikai zaka gansu yanzuruna ilayka suna duba zuwa gare ka suna duba zuwa gare ka nazaran magashi alaihi min almaut irin duban wanda yake magagin mutuwa khaufan minhu saboda jin tsoron wancan yaki da akai magana wa karahiyatan lahu kuma saboda kiyamar da suke yi ayyukum yakhafuna min alqital su suna jin tsoron sha'anin yaki wa yakrahunahu kuma suna kinsa suna kyamarsa fa auladuhum to abinda yafi dacewa gare su ta'atun shine biyayya wa qawlun ma'ruf da kuma magana wacce shari'a ta sani mai tafsiri yace mubtada'un wannan mubtada ne ai ahsanu lahu kenan ta'atun mubtada قول معروف معقوف عليه خبر شيء احسن لهم ولا شيء ابن دي في اغريسو فاذا ازم الامر تو اذن نعم وكثرن كاشي تو الله سيكي تفا اذا ازم الامر اذن الامر يزمو يا كان كما يا تبتا فلو صدق الله ذا زاسي مع الله سبحانه وتعالى غسكيا لكان خيرا لهم تو wannan shine fi zamuwa alkhairi gare su ma'ana in har Allah ya riga ya yanke hukuncin wani abu shine fa idza azama al-amr anan sai aka danganta yankewa akan shi al-amarin tare da cewa lamarin yanke shi ake ba shi yake yake kansa ba amma don a nuna girman sha'anin fa idza azama al-amr idan zance ya tabbata al-amari ya zamo an yanke cewa sai an aikata shi fa law sadaqullaha da za su yi ma Allah gaskiya menene yi ma Allah gaskiya duk wanda yace shi musulmi ne me yake ake nufi da musulunci shine al-inqiyadu lillahi jawuwa zuwa ga Allah in kace kai musulmi ne kaman ka daure igiya a wuyanka ka ba shari'ar musulunci ka sai a ja ka duk inda aka ga dama ba za ka yi turjiya ba ba za ka toge ba za ka kiya ba to kenan har in kace kai musulmi ne ma'anan kai wa Allah gaskiya shine duk lokacin da Allah yake hukunci kace sam'an wa ta'atan wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna ko an yakuna lahumul khayratu min amrihi bai dace ga wani mu'mini namiji ba ko mu'mina mace in har Allah da manzo suka yanke wani hukunci a ce su akwai wani zabi bangaren su wannan ba halin musulmin kirki bane ba halin mu'minin kirki bane in dai har Allah subhanahu wataala yace ayi ko manzo alaihi salamu yace ayi to kurin kus sun waura ta kuri an riga an gama kawai sai aikatawa ku duba lokacin da Allah ya jarrabi Ibrahim alayhi salam Allah da kansa yake cewa wa idhibtala ibrahima ربه بكلمات فأتمهن. Allah ya jarrabi Ibrahim alayhi salam da wasu kalmomi guda goma kamar yadda wasu malaman tafsiri suka ambata sai ya cika su tip tip. Daga cikin wannan akwai umarni ya yanka ɗansa, ya yanka ɗansa ɗaya ɗaya, ba shi da wani ɗa sai shi, kuma ya same shi a halin shekaru ya kai wajen shekara 120 a lokacin da Allah ya ba shi Isma'il alayhi salam. To kuma sai ga shi mafarki, gashi na yanka ɗansa, kuma mafarkin annabawa gaskiya ne. Yanzu dan Allah akwai jarabawa da ta kai wannan, ba ka da tabbacin za ka sake samun wani, kuma shekaru sun je ƙarshe, gashi an baka shi kana murna, kuma sai aka ce ka yanka shi, kuma ba ma ka bayar a yanka ba, ka yanka da hannunka. Wato Hausawa suka ce ciwon da kare ya tashi in akwai ya ce sai wuka. Jarabawar da Allah yake wa annabawa, wallahi ba wanda zai iya shinye wannan jarabawa. In wani ne wallahi daga nan sai ce to in dai musulunci ne an fasa. In ya so kuma duk abin da zai biyo baya shi a wajen sai biyo baya. Ibrahim alayhi salam kun ga anan shi baya jin kansa, amma shi wannan tunda matashi ne shi ya fiji, ya ce ya bunayyi inniya ara fil manami anniya azbahuka fanzur ma za tara. Ya kai karamin ɗana, na gani a cikin mafarki gashi ina yanka ka, to amma ka je ka yi tunani me ka gani nan take. Ce ya abati fa'al ma tu'mar, ya kai mahaifina ka aikata abin da aka yi maka umarni. Satajiduni insha Allahu min as-sabirin. In kai ne aka faɗa ba za ka ce to zan yi shawara. To ina jin awa ɗaya biyu in a dutse ne sai a ce an ji ka a Kano, ƙarshe a ce an ji ka Abuja, an ji ka a Burkina Faso, sai in aka samu ka. To amma tunda annabi ne ɗan annabi, ba wata shawara nan take ce if'al ma tu'mar, ka aikata abin da ake maka umarni. To kaga wannan shine falau sadaqullaha, da za su yi ma Allah gaskiya lakana khairan lahu, da sai ya zama alkhairi. To kun ga shi Ibrahim alayhi salam tunda jarabawa ce ya sallama ma Allah, dan ya sallama ma Allah, wa fadainahu bi dhibhin azim, sai muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma, ya zama ba a yanka shi ba, kuma daraja ta ƙaru, matsayi ya daɗe. To shi ne sai ake cewa falau sadaqullaha, da za su yi ma Allah gaskiya la kana khairan lahum, khairan lahum, da ya zamo alkhairi gare su. To shi ne sai ake cewa fa idza azama al'amru ay furida alqital, wato ko kuma fardu alqital shine fardanta jihadi. Falau sadaqullaha fil iman wa ta'a, da za su yi ma Allah gaskiya a cikin imani da biyayya, da kana khairan lahum, da zamo alkhairi gare su. Sai ce wal jumlatu jawabu idza, wannan jumla jawabi ne na fa idza kenan da kana khairan lahum shine jawabi. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
fa hal asaytum in tawallaytum tufsidu fil إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
الله سبحانه وتعالى يتي فهل أسيتم شن يزباك وغنن تيوى إن توليتم إذا كوك جوية بايا دقبرين إيماني أن تفسدوا في الأرض زاق تقب ديم أرنا أبايا أسا وتقطعوا أرحامكم كدنغ ينينك زمنتنكو ula'ika masu waccan sifa ta barna da yanke zumunci la'anahum Allah Allah subhanahu wata'ala ya nisanta su daga rahamarsa wa ma absarahum fa asammahum sai ya kuruntar da su wa ma absarahum kuma ya makantar da gannan su afala yatadabbaruna alquran shin yanzu ba za su kula da alqurani ba am ala qulubin aqfaluha ko ko akwai wa'insu makullai ne akan zuciya wanda suka kulle ta ba shiga ba fita wannan aya tana daga cikin ayoyi da zaka ga cewa kaman yanda na sha fada ka ji gaskiya ka tarar da gaskiya sai fadin Allah subhanahu wataala ko fadin manzo sallallahu alaihi wasallama kuma duk lokacin da aka kauce daga dokar Allah an shiga wahalar da ba ta da iyaka sai in Allah kawai ya tausaya wa bayi Allah yace fa hal asaitum ko kuma asitum duka ya tabbata fuskar kira shin yanzu ba kwa gani wato Allah subhanahu wataala yadda yake son bayi da alkhairi kuma yake tausayin su sai kaga ana mu'amalanta su kaman ma shayin su ake kaman ma kai da kai ake amma kuma domin a jawo su a jika su san alkhairi ake neman su da shi su yadda su aikata yanzu kaga Allah inda zai mu'amalance mu irin mu'amala ta tsakanin mai gida da bayinsa irin rayuwar duniya to duk abin da za a yi ba maganar sassauci sai dai umarni sai tsawa sai hantara sai kyara addaka tsawa ifalu utruku haka za a yi ta yi mana ku aikata ku daina to amma Allah subhanahu wataala sai kaga yadda yake lallashin bayi magana mai laushi kaman yanda wani abokinka kake so ka isar da sako ya ji cewa ka mutunta shi ka girmama shi kuna zaune kai da shi ka ce yanzu wani baka ganin cewa ya kamata mu je waje kaza a yanzu ka ga zai ce eh gaskiya ina ganin ya kamata mu je amma ba dai ka ce wanda Allah ta shi mu tafi waje kaza zai iya ganin kamar umarni kake ba shi to Allah sai yake mana irin wannan mu'amala sai sai fa hal asaitu yanzu ku ba kwa ganin cewa in tawallaitum idan kuka baiwa shari'a baya kuka yi watsi da ita sakamakon kin karɓar umarnin Allah da watsi da shari'ar sa ga abin da zai biyo shine an tufsidu fil ardi ku ci gaba da yin barna a ban ƙasa wato qabtu arhamakum kuma ku ci gaba da yayyanke zumuncin ku ba kwa ganin watsi da umarnin Allah zai kai ku ga wannan abubuwan to wannan gaskiya akwai abin da ya kamata mu tara hankali mu kalla al-imamu qatada ibnu diama babban tabi'i ku ji abin da yake cewa sai yace kayfa ra'aytumul qauma ya kuke ganin mutane hina tawallau an kitabillah yayin da suka juya baya daga littafin Allah alam yasfiku damal haram ashi ba su ci gaba da zubar da jina ne na haram ba wa qatta'ul arham ashi ba su ci gaba da yanyanke zumunci ba wa asawur rahman ashe ba su ci gaba da sassaba ma Allah mai jin kai ba amsa shine duk wannan sun tabbata kamar yanda muka sha fada ƴan uwa da saban Allah da biyayya ga Allah ba wanda ya yadda ya zauna shi kadai sai ya gayyato abokansa in ka zamo ma'abocin biyayya ga Allah kana biyayya daya to Allah sai ya buda ma ka hada biyu kana yi kana da'a biyu Allah zai kara buda ma sai ka samu ta uku sai ka samu ta hudu har inda Allah ya baka iko ka dangata wato ka dangana to haka nan sako yake shi ma bai taba zama shi kadai ba kana yin sako to kewa za ta dame shi sai ya gayyato abokin sa suna nan su biyu sai su ga cewa ya kamata a sake gayyato na uku wani yana sako daya sai ka ji yana hadawa da wani sabo sai ka ji wani sai ka ji wani sai ya zamo katakata a cikin sabon Allah wal iyazu billah to shi yasa ba a son ka saki layin da Allah ya shata ko wanda manzo alaihi salam ya shata kana sakin wannan layin to fa wallahi sai inda aka tsinto ka kila ma aka ta tsinto ka shikenan ya zama ka bata Allah kiyaye to shine abin da al-imam qatada yake fada Allah da yake tafa hal asaitum shin yanzu ba ku ganin cewa in tawallaitum idan kuka juya baya daga barin dokokin Allah abinda zai biyo baya idan an shure dokokin Allah an yi wanta kali da su to barna a ban kasa sai iya inda ka ji mutun ya tsaya yi waccan barna yi waccan bai gama waccan ba ya faro waccan bai gama wa'ancan ba ya faro wa'ansu kullun haka zai dinga samun kansa kuma sai aka ce watu qati'u arhamakum kuma ku ci gaba da yanyanke zumuncinku anan zumunci kala biyu ne zuwa uku akwai zumunci na jini wanda mafi yawa idan an ambaci zumunci a Qur'ani ko hadisi shi ake nufi zumunci na dangantaka bangaren uwa ko bangaren uba sannan akwai zumunci shi kuma na me na abinnan musulunci innamal mu'minuna ikhwa akwai yan uwantaka ta musulunci al mu'minu ko kuma al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne to sannan kuma akwai alaka ta yan adantaka alaka ta yan adantaka wato zaka ga a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yakan kira mutane a dunkule dan a nuna cewa abu ɗaya ne misali muna da ya bani adama kaga yan adam gabaki ɗaya aka kira dan binni da dan ƙauye na kirki da ba na kirki ba namiji da mace ya bani adam zaka samu sun kai kusan kwaya biyar a cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu ya ku mutane shi ma ina jin ya kai kwaya 20 a cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu kaga ɗan adam ake magana me yasa aka ambaci mutane da sunan annas wasu suka ce min alharaka domin annaus alharaka dan adam in dai a raye yake to zaka ga yana motsawa fil harakati albaraka a cikin motsawa akwai albarka ko kuma min alinas dan adam yana ɗebe kewa da dan uwansa masu ilimin psychology suna cewa in za a samu dan adam a ce an taskace shi bai haduwa da kowa ba zai ga wani ba ba zai ji muryar wani ba zai tattauna da wani ba to ba za a dauki lokaci ba sai ya samu matsalar kwakwalwa sai ya samu rikicin kwakwalwa shi sanya zaka ga daga cikin cutarwa da wasu kafirin duniya sukan yi wa wasu musamman musulmi irin kurkukun su a kulle mutum shi kadai baya ganin kowa to dan adam baya son wannan dan adam yana son ɗebe kewa da yan adam to sannan masu imani ya ayyuhal ladina amanu ita ma ta kai wajen 89 a cikin alqur'ani kaga duk ana maganan a zama abu a dunkule a dunkule a dunkule to anan Allah sai ambaci yanke zumunci ko dai yanke zumunci na jini wanda ayoyin alqur'ani kaman wannan ayar da makamancinta sun yi narko akai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi narko da yawa zamu takaita akan hadisi guda uku mashhurin hadisi da mafi yawa mun sha jin sa manzo alaihi salatu wassalam yake cewa man sarrahu ayyun sa'a fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi falyasil rahimahu a wata riwaya kenan duk mutumin da yake so a ja masa a tsawaita masa a cikin rayuwarsa a tsawaita kwanakinsa kuma a yalwata masa arzikinsa to ka sadar da zumuncinka dan uwanka na jini ko ba musulmi bane yana da wannan haƙƙin na sadar da zumunci dole ne mu'amala in ta taso ta zumunci ta yan uwantaka sai an yi da shi in yazo yana buƙatar wani taimako da ya kamata a yi wa dan uwa ko ba musulmi bane dole sai an yi masa wannan ballatala kuma ya zama ainihin musulmi to in kana son Allah ya yawaita maka arzikinka a tsawaita maka kwanakinka anan mun sha faɗa akwai wanda suke tawili suna cewa abin da ake nufi da tsawaita kwanaki a sa maka albarka a cikin kwanakinka kayi sati kaga kaman kayi wata kuma ka bi Allah a cikin sati bin Allah da wani sai watanni eh hakan za ta iya kasancewa amma malamai abin da suke cewa da arziki da kwanaki akwai basic sannan akwai allowances basic salary din ka zai iya kasancewa gundarin albashi kila 100 ne to amma kana da allowances allowance na kaza na kaza na kaza sai kaga sun hada ka samu wajen 200 ko 100 kaza wala Allah inda za a cire wancan allowances din zaga wannan basic din ba lalle kai ka inda kake so ba suka ce to akwai arziki wanda yake shine gundari da kwanaki wanda su ne gundarin abin da aka baka to amma kuma akwai na overtime in kai wannan overtime to kuma za a baka wannan kenan an rubuta maka shekara 40 ko 50 kuma an rubuto maka zaka samu biliyan 10 ya shine arzikinka a rayuwa sai ka ci gaba da sada zumunci kana kyautata ma ƴan uwa to gina sai biliyan 10 nan ta zama 30 ko ma 50 wannan shekara 50 din ma ƙara maka wata 50 din ko 30 ko 40 wannan sakamakon wannan abubuwan da kake yi domin yamkullahu ma yasha'u wa yuthabbit ko wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah shi yake goge abin da yake so kuma ya tabbatar da abin da yake so domin asalin littafi nasu to kun ga wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin me sadar da zumunci sannan akwai wani hadisi wanda Imam Ahmad ya fitar hadithin Abu Bakar manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma min dhanbin babu wani zunubi ahara an yu'ajjila Allahu uqubatahu fi dunya wanda ya cancanta Allah ya gaggauta azaba da aquba akan wannan laifi ma yadakhiru ma yadakhil li sahibihi fil akhirah tare da kuma azaba da Allah ya tanada ga mai wannan laifin a lahira min al-baghyi wa qati'ati rahim kaman zalunci da kuma yanke zumunci nasallallahu salamatu wal afiya yan uwa mun sha fada ko a bara na maimaita wannan a tafsiri in kana son zaman lafiya a lahira kada ka je wa Allah da shirka kada ka je da zalunci wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum وقد خاب من حمل ظلما duk wanda yayi da kan zalunci yaje da shi wannan ya shiga uku Allah shi ya shege to yanzu ku duba munin yanke zumunci manzo Allah yake cewa babu wani laifi wanda mutun zai samu akuba tudu biyu a dandana masa kuda a duniya tare da abin da yake jiran sa a lahira kaman zalunci da kuma yanke zumunci Allah ya kiyaye mu wannan gaba sai mai fadi lokaci ba zai ba mu damar fayyace abin ba hadisi na uku wanda daga shi zamu takaita hadisi ne na Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi wani Imam Ahmad ya rawaito yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fa kala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah innani bi arhab ina da ƴan uwa na jini asilu wa yaqtaun ni ina ta sadar da zumunci da su su ku suna yanke zumunci wa aqu wa yadhlimun ina yafe masu su kuma suna zalunta ta wa uhsinu wa yusiun ina kyautatawa su kuma suna munanawa afa ukafiquhum ya ma'aikin Allah ka bani dama ni ma na dinga ramuwar gayya in suka yi min ni ma na rama kala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan tutrakuna jami'an in kai wannan Allah zai watsi da ku gabaki daya walakin jud bil fadli abinda nake baka shawara ko umarni ka ci gaba da baiwa kana taimakawa kana kyautatawa wasilhum ka ci gaba da sadan musu da zumunci fa innahu in ka dauki wannan shawara lan yazalama ka zahirun min Allah azza wajal taimako daga Allah ba zai yanke ba tattare da kai ma kunta ala zalik in dai ka kasance a bisa wannan halin wannan abu ne mai wahala amma kuma mai matsayi dabi'ar rai so yake idan ka saba masa shi ma ya saba in kai masa ba daidai ba yayi ramuwar gayya ta'allam shifa'an nafsi qahar adwiha yace ka sani abin da yake warkar da ran dan adam yaji ya huce to yi ramuwar gayya a wajen magauci wanda yayi masa ba daidai ba ya rama ai shi yasa zaka ji ba hoshi yace wai in an maka kankara kai na itace wai shi ne idan kai kankaran baka huce ba wanda a musulunci ba daidai ba ne ciko sai ya biyo gyartai in aka yi ma kankara kai na itace to yanzu kai ake bi ba shi in ba za ka iya hakuri ba to ka yi na kara sai ka tsaya a nan kai ba to amma ku duba fa ko kawaye yana kyautatawa ana munana masa yana sadar da zumunci ana yanke masa yana afuwa ana zaluntarsa to shi ba ko ya dauki mataki manzo Allah ce to Allah zai yi watsi da ku gabaki daya ma'ana sai a kyale kowa da dabararsa shi sa wani hadisi yake cewa laysal wasilu bil mukafi mai sada zumunci ba shine wanda yake walbaka walbani ba ka kyautata mai in kyautata ma walhana ne walkeneme wannan ba haka ake yi ba a'a walbaka walbani walhana ne walbaka to wannan shine daraja kuma shine samun babban matsayi sil man qata'aka wa ahsin ila man asa ilayka wanda yanke maka sadan masa wanda ya munana maka kyautata masa wannan shine daraja manzo alaihi salamu rayuwarsa gabaki ɗaya cike take da wannan misali ba za su yi karewa ba to kenan ƴan uwa wannan abin mu saka shi a gaban idanuwanmu abin da ya sa na karanta wannan hadisan akwai lokacin da na gabatar da hudubar juma'a ina je wajen uku a jere dangane da muhimmancin zumunci da sadar da zumunci wallahi mutane wasu su tako da kafa wasu su bugo waya kai wani ma daga wani ƙauye ya zo ya same ni yake faɗa min irin yadda familin su ya samu matsala amma kuma sakamakon wannan abubuwan shi kokarin duk yadda ya gyara abubuwa wala ko da suka same ni suke lissafa min gidaje wanda bana da nisa da su da abubuwa suka lalace amma kuma Allah ya kawo dauki ta hanyar irin waɗannan shawarwari aka samu aka dan gyara abubuwa so zumunci babban abu ne ba kai ka hada shi ba Allah shi ya hada shi akwai wanda ya zabi cewa wane ya zama kanansa ko wansa akwai wanda ya zabi cewa wanda ta zama baban sa wane dan baban sa shakikin ka ko ne abi ko ne ummi akwai wanda ya zaba haka ka tashi kaga wane baban ka ne ko ya ma ko bai maka ba mahaifiyarka ita ce ko ta maka ko ba ta maka ba wani dan uwanka ne shakiki ko li abbi ko li ummi ko sun maka ko ba su yi maka ba wani kanan babanka ne dan uwan babanka ne ko ka yadda ko baka yadda ba ba kai ne ka ba da shawara ko aka nemi zaɓin ka ba to tunda haka Allah ya tsara zaman ka lafiya ka sallama kai abinda Allah yake so ba abinda kai kake so ba a hirka ce zan dauki matakin ramuwa to zaka shiga matsala kuma Allah subhanahu wataala ba zai biya maka bukata ba kuma na sha buga misalai irin wannan abubuwan Allah ya kari jarrabi dan adam domin yaga cewa zai yi hakuri ko ba zai yi hakuri ba akwai wani gari wanda bashi da nisa wani bawan Allah ya kira ni ta waya yake ta mallan akwai yan uwa su kadai ne uwa uwarsa dai ubansu daya karamin shine mutumin kirki babban shine wato ainihin kwazababbe to karamin ko aure bai yi ba yayi su yi zumunci da dan uwan nan nasa babban yayi watsi ya kiya yace to yanzu maganar da muke dan uwan nan karamin kenan wanda ko aure bai yi ba yana da abun duniya shi kuma wancan musifaffan kayan an yi da shi je asibiti ma ya duba dan uwan nan sai ya ki zuwa yace to yanzu malan rai yayi halinsa kanin nan ya rasu kuma ko aure ba ya da shi bala sana yaya wannan fitinan nan dai shine zai gada yanzu malan ya za a yi nace ya za ku yi da abin da Allah ya ce a yi dole za ku bashi yaje da halinsa in yi so shi ma Allah bayani na zumuncin da yake wannan kuma Allah ya bashi ba ku kuka bashi ba saboda haka ku je ku bashi irin wannan misalan yan uwa suna da yawa amma dai kamar yadda Allah yake cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke wa juna magiya da shi kuma ku ji tsoron yanke zumunci an nuna mun lokaci dole mu takaita anan bayani akan wannan yana da yawa abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din kafin in shigo akwai wani bawan Allah da ya yi tambaya cewa gashi ayatul qur'ani tana nuna cewa sallah tana hana alfasha da kuma munkari amma kuma ga wasu suna sallah kuma amma ayyukan sabo ba sa ruwa a wajensu ya wannan abin yake haka to wannan magana ce mai fadi sai dai mu yi ta a takeice to amma ku sani ita sallah mataki ne yadda ka san mataki na bene hadisi yana cewa akwai wanda zai yi sallah bai samu komai ba sai kashi ɗaya akan goma ga ka fadar ka gata sa kila kai ka samu goma bisa goma shi kuma ya samu kashi ɗaya akan goma kuna sahu na gaba ko kuna sahu na biyu wani ba shi da komai sai kashi ɗaya akan takwas wani kashi ɗaya wani kashi biyu akan goma haddai ma'ana wani ya samu kashi ɗaya akan goma wani biyu akan goma wani uku akan goma wani ya samu tara akan goma kuma duk sallar suka yi kai ka sani ƙarfin wannan sallolin ba ɗaya ba ne cika sharuɗin sallolin ba ɗaya ba ne ba sallah sunanta addu'a as-sala addu'a ibnu al-qayyim yana cewa addu'a ma da muke ta yau da kullum abinda yake sawa addu'a ya zama tayi tasiri to sai an samu sharuɗa guda uku yace ita addu'a kaman kansakali ne kansakali ba zai yi tasiri ba sai an samu sharuɗa uku na farko kansakalin ya zama mai kaifi wanda zai kai saran ya zama kakkarfa kuma babu abin da ya kange kansakalin ya kai inda aka hara amma idan ba a samu sharadi ɗaya a cikin wannan ba balle tafiri ba ko dai kansakali ya zama mai karfi a mai kaifi shi kuma wanda zai kai sara mai karfi amma wani abu an kai saran ya kange ya tare ta kobe kaga ba za ta kai ba ko kuma ya zama cewa mai kai sara kakkarfa amma kansakali dunduru su ba shi da kaifi kaga anan sai dai aje ka huda ba zai fasa ba to ko kuma ya zama kansakali na da kaifi babu abin da ya tare shi amma wanda zai kai sare shi kuma ba karfi da karma zai iya daga takobin kaga bukatar da za ta biya ba to kenan ashe wannan abin shi zamu kalla dangane da sallolin mu sallah idan ta cika sharuɗa ko shakku babu za ta hana alfasha za ta hana munkari kamar yadda alqur'ani ya ambata an zo manzo alaihi salamu aka ce ya ma'aikin Allah wane daga cikin sahabbai kenan yakan yi qiyamul layli amma kuma in gari ya waye aka ambace wani sako ko dai sata yakan yi sata ko ya sha giya sai manzo alaihi salamu ya ce abinda kuka faɗi na sallan nan in dai yana yi to zai hana shi wancan aiki ma'ana in dai zai ci gaba da inganta sallah ya ci gaba da yi to wannan sabon Allah kuma zai kyamatar da shi a cikin zuciyarsa to ya danganta da cika sharuɗan sallan da ƙarfin sallan in sallar ta cika sharuɗa kamar wancan abin da muka faɗa na addu'a ya zamo cewa sallah ce ingantacciya ma'ana da ilimi ake yin ta kuma shi wanda yake yin sallar shi ma mutum ne barun li khaliqihi mai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma sallan nan aka yi ta a cikin lokutan ta da shari'a ta tsara kuma a cikin jam'i to ina tabbatar maka wannan mutum in ma yana sako in Allah da ƴan kwanaki za ka ga ya daina su malamai suna cewa yanzu da za a samu wasu kangararru ƴan daba ƙauraye fitsararru a ce ana so ka saita su su daina wannan wani mataki za ka bi koya musu tsarki lafiyayye ka koya musu alwala da dukkan rukunnan sallah da yadda ake son khushu'i da ƙanƙan da kai a cikin sallah ka lizimta musu cewa kada su yadda sallar jam'i ta kubuce musu malamai suka ce to in suka kwana 40 a bisa wannan wallahi ina tabbatar ma ba sai an gaya ba da ka gan su ka san waɗansu sababbin mutane ne ba na dawa ba wannan sallar za ta kyamantar da wannan sabon su je ba sa marmarin wannan sabo ba sa son shi ba sa son hada wuri da mai yin irin wannan sabon akwai bara gurbin hadisi wanda bai inganta ba cewa man lam tanhahu salatuhu anil fasha'i wal munkar lam tazdadhu li rabbih illa bu'dan cewa sallas duk wanda sallarsa bata hana shi munkari da alfasha ba to bata dada masa komai sai nisantar Allah wannan hadisi bai inganta ba amma kaman yanda na faɗa gwargwadon nagartar sallarka da ainihin kyautatuwarta to gwargwadon kuma inda za ta yi tasiri a cikin zuciyarka ya zama kana kyamar sabo gwargwadon raunin sallar da rashin yin ta a cikin jam'i to gwargwadon kuma yanda za ka samu rauni a wajen nisanta sabon Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne ka'idar kenan kai ko ni mu ɗora kawunanmu a kan sikeli mu jiya muke a wajen nisantar sabo ko kuma aukawa a cikinsa in ka ji kana aunawa kana aukawa a cikin sabo ba ka wata inda to ya kamata a ce ka je ka binciki sallarka na farko da ilimi kake sallar nan ko da ka kake yi sannan kana yin sallar nan a cikin jam'i kamar yadda shari'a ta wajabta mana ko kuma a'a ya kake yi a nan za ka gano amsar wannan tambayar saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana game da fatar ya mana kyakkyawan ƙarshe ya azurta mu da kyakkyawan biyayya a gare shi da nisantar sabansa ya karɓa mana dukkan ibada.